نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أو أن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة دكينان چكينغ رمبوشي أجهر بوشي أو أن يمجين تلاتة يو أشرن غوتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد دي هدو دا تلاتين دا بكوي واند كومي كدي دي دا بيار غوتن شدا شكرا ميلادية تدبو بي دا شاتكوس واند مجلسي دا مكي تفسير القرآن مي قرما واند كوما منا چكين تفسير سورة طه inda muka kwana akan aya ta 32 cikin wannan sura ko 31 kafin mu shiga karatu za mu ansa tambaya ko da dai ce daga cikin tambayoyin da kuke aikowa. Akwai wanda ya aiko tambaya akan amfani da kalanda wacce take nuna lokutan sallah, yake tambaya cewa ya halatta ko daidai ne a yi amfani da ita, saboda ana samun matsala a masallacin da yake sallah na anguwarsu, akan yi kiran sallah sau tari kafin lokacin da aka rubuta a irin wannan kalanda ya yi wani lokaci da minti 7 ko ma sama da haka. To shi da yake so ya ji shin amfani da irin wannan kalandar wajen tantance lokutan sallah daidai ne ko kuskure ne. Kamar yadda aka sani, kalandoji da ake yi ana amfani ne da ilmul hay'a, shine ilmul falak, ta hanyar sani ake fitar da waɗannan lokuta da suka shafi kwanakin wata da kuma lokutan sallah ta hanyar tantance tafiyar taurari a manazil ɗinsu, wanda wannan ilimi ne sananne da daɗe, yana ɗaya daga cikin ilimin da Larabawa suka ƙware a kansa tun kafin zuwan Musulunci. Ilmul falak ɗaya ne daga cikin ilimin da Larabawa suke da rabo a cikinsa tun kafin Musulunci ya zo, kuma Musulunci da ya zo tabbatar da shi, wanda wannan yana daga cikin hikimar da take cikin halittar rana da wata da taurari da zuba su a cikin sararin samaniya da sanya kowanne a cikin falakinsa yana tafiya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الله سبحانه وتعالى تشيني وانده يسنيا الشمس ضياء يسنيا رانا مي حسكي والقمر نورا يسنيا وتا مي حسك كاوا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يقدر شي منازل مسوكيك ومتاكيه wadanda yake tafiya a cikinsu domin kusan adadin shekaru da kuma lissafi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rana da wata domin a gane lissafi, a gane tafiyar, wato a gane lokuta da kuma lissafi da su. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi hum yahtadun, ta hanyar taurari suke gane hanyoyi, wato koda tafiyar da suke cikin sahara, ta hanyar tafiyar taurari sukan gane ina ya kamata su bi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan, waja'alna al-layla wan nahara ayataini famahawna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubsira litabtagu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. To duk waɗannan ayoyi da ire-iren su duk suna nuna maka cewa shi ilmul falak ko ilmul hay'a ilimi ne sananne a musulunci, kuma ilimi ne yana da dukka, wato akwai dacewa da yawa a cikin sa. Yana daga cikin abinda Ibn Taymiya alayhi rahmatullah yake fada, yana cewa da wuya ne masana ilmul falak su yi ittifaki akan wani abu kaga sun ya kuskure. To yana da wuya su yi ittifaki, misali abinda ya shafi kusufin rana ko kusufin wata, su gaya maka cewa a rana kaza ga watan kaza a lokaci kaza za a samu kusufi, ko a nahiya kaza ko a guri kaza. Idan har za su yi ittifaki a wanda ya ce kalla ma yukhti'u, wahala kaga sun yi kuskure saboda dukkan da take cikin ilimin. Ibn Taymiya yake cewa ilimi ne wanda tunda yana dogaro ne da hisabi da lissafi, baya daga cikin abin da zaka ce masa gaibu, baya cikin gaibu, kamar ka san gobe Laraba, yau ka san Talata, to wannan sanin da kai cewa yau Talata ce, wannan lissafin sanin yau Talata ce, ya baka sanin cewa gobe Laraba ne, ya baka kuma sanin cewa jibi Alhamis, ba cewa ka san gaibu ya kai ka san gobe ne Laraba, saboda lissafin da ka sani na cewa yau, to haka su ma lasu lissafin yake. To shi yasa malamai suka yarda a dogara da su, a yi amfani da su wajen tantance lokuta saboda kwarewar da take ciki. Yanzu da za ka ɗauko aikin da aka yi a nan, wanda aka yi a nan cikin Kano, ka ɗauko wanda aka yi a Saudiya kamar kalandar Ummul Qura, za ka ga galibi suna tafiya daidai hatta lokacin sallah, kai hatta wannan na agogo na alfijir, za ka cewa yana baka daidai da yadda yake cikin kalandar, saboda wani abu ne wanda lissafi ne wanda yana da dukka. Kun san ko a cikin ilimin muka ilimin lissafi ya fi shi, ba wata ansa biyu, ko dai ka faɗa daidai ko kai kuskure, an ce ɗaya a tara da ɗaya, ba ka da wata ansa sai guda ɗaya, ce biyu kawai ka ce biyu, ba za a yi a ce an samu saɓani ba, wani ya ce biyu wani ya ce uku, a rasa wane ne mai gaskiya a ciki. To haka wannan ilimin yake, magabata manyan malami suna karantarsa. Ya ka samu a da can malami ya isa ba tare da ya karanta ilmul hay'a ba, za ga a cikin tarajum ɗinsu suna faɗa a ce ya cikin ilimin mukan da ya karanta da ilmul hay'a shi ne ilmul falak. Saboda haka wani abu ne da ake amfani da shi ko da haramai ne nan, masallacin Makka da Madina, da wannan suke amfani wajen lokutan sallah, da shi suke amfani wajen kula da lokutan sallah. To kasancewar yawanci ladanai ba su da wani cikakken ilimin yadda za su tsaya su yi hasashen rana, ya zawali yake, ya lokacin sallar la'asar ya shiga bai shiga ba, kaga ba su da wani abin da ya fi musu amfani da shi ilimin wannan, sai amfani da wannan kalanda wajen tantance lokacin da ya kamata su kira sallah. To a gaskiya ana samun kuskure da yawa musamman a sallar la'asar, musamman a sallar la'asar. Akwai wasu masallatanmu da sun saba duk uku da rabi in tayi za su kira sallah, to sai ka ga akwai sanda sallar la'asar ba za ta shiga ba sai hudu, kai akwai wanda sanda ma za ka ga hudu da minti biyu, hudu da minti uku, ana samun juyin yanayi da za ka samu sallar la'asar ba ta shiga sai wajen hudu da wani abu. To amma su sun saba uku da rabi ɗin nan in tayi kawai za su kira sallah. To kaga ya kira sallah kafin lokacinta, salloli banda asuba babu wata sallar da ake daka kirawo ta kafin shigar lokacinta. Asuba ce take da kiran sallah biyu daya kafin shigar lokaci, shi ma ba a san zama da tazara da yawa. Sallar na biyu bayan lokaci ya shiga. Saboda haka shi kiran sallah abinda zaka ce shi al-ilam bi dukhuli waqti as-salah, sanarwa ce kake cewa lokacin sallah yayi. To yayin da ya zamana akwai wajen saura minti 30 sallar al-asr ta shiga, ka zo ka yi kiran sallah, kana gaya wa mutane lokacin sallah yayi. Akwai wanda na taba gani sun yi irin wannan kiran sallah, saura ko hudu saura kwata ne, a lokacin kuma wajen hudu da minti 3 al-asr za ta shiga. Sai nake masa magana sai yake cewa ai ba sa tada sallah sai hudu. To shi a tunaninsa zai yi su kira sallar kafin lokacinta, tunda dai ba su tayar ba, ai ba matsala. To bai san cewa kiran sallah ba wai kawai wanda zai zo masallaci ne zai dogara da shi ba. Akwai mata a gida wanda ba lallai su zo masallacin ka sallah ba. Akwai mace mai himma da zarar ta ji kiran sallah za ta tashi ta yi sallah. Ka yi kiran sallah, abinda za ta fahimta lokaci ya yi, nan take ta bar abinda take ta zo ta yi sallah. Ta yi sallah kafin lokacin ta, sallah ta ba ta yi ba. Ko kabbara harama kai kafin shigar lokaci, sauran ayyukan sallah duk kai su bayan shigar lokaci, sallah ka ba ta yi ba. A ce ka yi kafin wato shigar lokaci ka samu ka yi kabbara harama, bayan nan kuma sauran abubuwa da karatunka da ruku'unka da sujjadaka duk kai su a cikin lokaci. Yayin da kabbara harama ta fada wajen lokaci, sallar ba ta yi ba. Saboda kabbara harama rukuni ce da ita ke shiga sallah. To bare kuma a ce ka yi sallar gaba ɗaya ba a cikin lokacinta ba. To da a ce an samu yin sallah gabanin lokacinta, gara ma a ce an samu jinkiri. Yanzu ka ga wajen azahar nan kuma sau tari ana samun jinkiri. Akwai sanda za ka ga azahar tana shiga 12:30 ma. To amma matallatanmu da aka guje wa karfe 2 sai aka da karfe 1 sai aka yi birki anan. Saboda haka kawai shi dai kowane lokaci ɗayan nan, to ban ga bambancinsa da bai yi biyu ba. Dukkaninsu baka cewa sun yi a wajen lokaci, wanda ya biyu a cikin lokaci ya yi. Dan babu wani lokaci da azal asr take shiga karfe 2, to haka yayi a cikin lokaci. Saboda haka in har ka guje wa karfe 2 dinsa, me yasa ka ja birki a karfe 1? Sai ka lura da yanayin lokaci. Yadda ka gama magariba ce kawai na gaba ai mata ta waye, saboda wani alamar ta abili take da babba da yaro suna ganewa. Shi yasa hatta yan bid'a da ake ta fafutuka da su a wajen magariba ba su aje mata wani lokaci na agogo ba. Sai yadda in rana ta fadi za su kira sallah. To ita wannan an yadda cewa akwai sanda rana za ta fadi karfe 6, akwai 6:30, akwai 7 ma wani lokaci za ta kusa kaiwa kafin rana ta fadi. To dai ya yadda cewa za a iya samu wannan canjin, amma sauran salloli kuma sai ya kafe a wani lokaci guda daya. Saboda haka wannan baya daga cikin hikima. Saboda haka yana da kyau ladanai kusan yanzu kalandun ana samun su, kamar mu a Kano nan hukumar shari'a duk shekara za su buga kalandu, gwamnati za ta dau nauyi a buga a rarraba masallatai da manya da ƙanana duk a kai musu. Kaga babu wani dalilin da zai sa kuma ladanai su rika yin wasa da ibadar mutane irin wannan babba. Kawai ya rika sawa kansa, kawai rika yin yadda ransa yake so. Sanda ya ga kawai ba ya da wani abin ya je kira sallah da wuri, sanda yake da abin ya jinkirta sallah yayin da mutane suke jiran su je su yi sallah, su ga cewa sun yi wannan ibada da take kansu. Saboda haka yana da kyau a kula da wannan. Yana da haɗari kwarai da gaske ka yi sallah kafin shigar lokacinta, gara ma ka yi bayan ta shiga da ɗan lokaci, wannan ba a cewa ka yi laifi. To amma dai a kiyaye ɗin yana da kyau kwarai da gaske. Bismillah malam Abubakar.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
الله سبحانه وتعالى كما إن مكفارة كراتوجيا يلا بام الأبار abinda annabi Musa alayhi salam ya roke shi lokacin da suka gana da shi Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya je ga Fir'auna saboda Fir'auna ya yi zarbabbi ya wuce iyaka cikin kafirci har ta kai shi ga da'awar rububiyya da da'awar uluhiyya annabi Musa alayhi salam ya roki Allah ya hore masa wasu abubuwa wanda da su ne zai samu karfin gwiwa kuma waɗannan za su taimaka masa ƙwarai da gaske wajen ya isar da saƙo zuwa ga Fir'auna ya tsayar ma da Fir'auna hujja ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya buɗa masa ƙirjinsa ta yadda zai iya juriya ya yi haƙuri da duk abin da zai ji da baƙaƙen maganganu da zai ji daga wajen Fir'auna da mutanensa ya ce qala rabbi shrah li sadri sannan ya roƙi Allah ya sauƙaƙa masa cikin lamarinsa ta yadda zai isar da wannan da saƙo ya iya ƙetare dukkan wata wahala inda muka sani aiki ne babba tunkarar Fir'auna wanda ya kai matuƙa wajen jabberanci da tsageranci da rashin kunya da zalunci a wannan lokaci a ce annabi Musa wanda daman can neman sa ake yi ya kashe rai ya gudu Fir'auna na cike da shi da irin fadansa to kuma a ce je ya fuskanci wannan mutum ya gaya masa cewa shi ba Allah bane shi bawa ne ya kirawo shi zuwa ga bautar Allah shi kadai ya kuma neme shi da ya sako banu Isra'ila da yake daure da su ya daina azabtar da su don haka wannan ba karamin aiki bane da yana bukatar Allah ya sauƙaƙa masa shi ya kawo masa sauki a cikin sa don haka ya nemi wannan abu na uku ya nemi a warware masa kullin da yake kan harshen sa na inina da yake fama da ita ko nauyin baki nauyin harshe da yake da shi saboda isar da sako yana bukatar ya kasance mai isar da sako yana iya yin bayanin da mai sauraro zai fahimce shi yana iya fito da hujja karara ta yadda mai sauraro zai gamsu da wannan hujja idan zamana akwai su'ut ta'bir wajen yayi bayani harshen sai sassarƙafe ya kasa bayani to babu shakka wannan zai kawo cikas wajen isar da wannan sako don haka ya roƙi Allah subhanahu wataala ya ɗauke masa wannan nauyin da yake kan harshensa domin isar da sako sannan kuma abu na huɗu ya roƙi Allah subhanahu wataala ya sanya masa ɗan uwansa Haruna zaman masa waziri wato wanda zai taimaka masa al-wazir al-mu'in al-musa'id wanda zai taimaka masa wajen isar da wannan sako ce waj'alli waziran min ahli haruna akhi wanda muka yi magana akan mahimmancin wanda Allah subhanahu wataala ya dora masa wani nauyi na jama'a ya nemi masu taimaka masa masu ba shi shawara na kwarai wanda yana daga cikin abu mai mahimmanci muka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna Allah subhanahu wataala idan ya so bawa da taufikin sa to sai ga ya hada shi da masu bashi shawara na gaskiya ya hada shi da mai bashi shawara na kwarai in nasiya zakkarahu wa in zakkarahu a'anahu in ya manta ya tunatar da shi in ya tuna kuma ya taimaka masa to yana daga ciki abu mai kyau kuma tun daga nan ake gane nasarar dukkan wani wanda Allah ya dora masa nauyi na al'umma sawa'un ta fuskar shugabanci ne na siyasa ko shugabanci ne na addini mutanen da ke tare da shi nagartarsu shi zai nuna maka cewa wannan abin zai yi nagarta domin za su taimaka mishi wajen sauke wannan nauyi shi kadai ba zai iya sauke nauyin ba dole yana buƙatar sai ya samu waɗanda za su taimaka masa idan annabawan Allah irinsa annabi Musa alaihi salam wanda zai je ya yi wannan aiki da umarnin Allah ba ma duk da haka yana buƙatar wanda zai taimaka masa to ina ga wanda shi bai samu wannan ta'idi wato bai samu wannan ƙarfafa daga Ubangiji ba kamar yadda annabi Musa ya samu kaga shi ya fi cancanta ya nemi wanda zai taya shi wannan aiki don sauke wannan nauyi da yake wuyansa to shi yasa annabi Musa alaihi salam ya nemi wannan, kuma ya nemi ya kasance daga cikin dangin sa, domin ya san wane ne Harun, wansa ne ya girme shi, kuma ya san irin baiwa da Allah subhanahu wataala ya masa, yana da abubuwan da ake bukata wajen isar da wannan sako, kamar fasahar harshe, wa akhi Haruna huwa afsahu min li lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni, ce har dan uwana Haruna yafi ni fasahar magana. Annabi Musa alaihi salam ya san shi da iya magana da fasaha, saboda haka ya nemi ya aika shi tare da shi domin ya karfafe shi, yana gaskata shi a cikin abin da yake faɗa. Don haka idan zaka nemi wanda zai taimaka maka saboda wani nauyi da aka dora maka, to ka nemi wanda ka sani ba laifi bane, koda kuwa ya daga cikin danginka ne, ƴan uwanka ne, makusantanka ne. Abinda ba a so shine ka nuna son zuciya da son kai, ka jawo wani wanda bai cancanta ba saboda yana kusa da kai, ka bar wanda ya cancanta saboda yana baya kusa da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo waɗanda suke ainihin za su taimaka masa ba tare da la'akari da cewa su suka fi kusa da shi ba, waɗanda suke zaton cewa dole ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kusanto da na kusa da shi jikinsa, waɗanda sun yi kuskure, sun kasa fahimtar ɗabi'ar musulunci. Ita ɗabi'ar musulunci abinda take dubawa cancanta, ba kusanci ba. Ana iya samun kusancin a rasa cancanta. Shi yasa za mu ga a cikin gerin gwanan waɗanda suka taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, sayyidina Abubakar shi ne na farko, sai sayyidina Umar, sai sayyidina Uthman, sayyidina Ali, duk da yadda yake da kusanci da shi a mataki na hudu yake. Wannan kuma shi ne zai nuna maka cewa musulunci addini ne da ba na wani gida ba, ba na wata ƙabila ba, addini ne na duniya gaba daya, kuma ana ba da samfuri ne daga kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi zai ba da samfuri yadda ya kamata a gudanar da dukkan wani abin da ya shafi wannan addini. Saboda haka tun daga kansa, kamar yadda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tun daga kansa ga yadda ya bada misali. Saboda haka wanda suke tsammanin cewa musulunci wani addini ne ko Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi dan ya dasa ya girka mulki ya sanya danginsa akan mulkin, waɗannan sun yi kuskure, sun ɗauko al'adunsu ne su can na maguzawan Farisa, waɗanda su a gurinsu a shugabanci gadarsa ake. Saboda haka suna ɗaukan shugabanninsu wasu ne da aka haife su da tsarkinsu, don haka wanda bai fito daga cikin wannan gida ba bai da tsarkin da suke da shi, don haka ba zai taɓa zama shugaba ba. To musulunci ba haka yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna wannan ba a cikin zamantakewarsa da sahabbansa. Saboda haka tun lokacin da ba shi da lafiya ya ga sayyidina Ali yana nan, amma yake cewa muru Abubakarin falyusalli bin nas, umarci Abubakar ya yi wa mutane sallah, don ya nuna wa mutane shugabanci baya duba na kusa. To amma idan ya kasance akwai wanda ya cancanta din kuma daga cikin na kusa da kai yake, sai ka sa shi, ba laifi kai ba, domin abin da daman ake dubawar shi ne cancanta. Shi yasa za mu ga sayyidina Usman ya sanya mutanen danginsa a cikin abin nan. Mun faɗi dalili saboda su suka fi yawa a cikin gidajen Qurayshawa, da cikin gidajen Qurayshawa gidan Banu Umayya ya fi faɗi. Shi yasa ko a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi yawa cikin waɗanda suka taimaka wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Shi ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da yazo, shi ma haka ya janyo waɗanda suke na kusa da shi irin su Abdullahi dan Abbas, ya basu muƙami, ya tura su rike wasu garuruwa, ba don kuma saboda cancantar su, ba wai kawai don suna danginsa ba ko don suna makusantansa. To yadda ba za ka soki sayyidina Ali da abin da ya yi ba, to ba za ka soki sayyidina Usman da wannan ba, don abin da suka yi sun yi shi ne bisa cancanta. Za ka ba laifi ba ne don mai shugaba ya ba ma wani na kusa da shi wanda ya sani cikin danginsa wani muƙami saboda ya ga ya cancanta, ba laifi ya yi ba, kada a ce yaya zai yi haka. Ai cancanta ake dubawa shikenan, sai ya sa wannan. To shi ne ya ce waj'alli waziran min ahli alwizara, za mu ga cewa wizara wani matsayi ne mai girma sosai. Littattafanmu na al'ahkamu sultaniya duk sun yi magana a kan wizara, irin su littafin al'ahkamu sultaniya na almawardi na abu ya'la alfarra, duk sun kawo maganar wizara da shugaba yakan buƙaci wani wanda zai bashi wani iko ne wasu abubuwa da sunansa akwai wizaratul tanfiz akwai wizaratul tafwid game da suke kasa su wizaratul tafwid shine a baka cikakken iko in zaka yi abu kai tsaye zaka iya nadawa zaka iya cirewa akwai wizaratul tanfiz wanda sai dai a baka umarni ka zartar wanda galibi yanzu waɗanda ake jawowa mataimaka wizara ce wizaratul tanfiz ne ana jawo su ne su ba da shawara amma ba ba su abin a hannunsu sai dai su ba da shawara to ko anan malamai suna cewa idan zaka jawo waɗanda za su baka shawara to ya zamana ka lura da waɗanda suka cika wasu sifofi kamar haka ya zamana na farko mutum ne mai amana yana da amana ba za a bashi dukiyar mutane ya ci ba ba za a bashi ajiya ya ci ba ba zai yi kwange ba ba zai zalunci ba na biyu ya kasance mutum ne mai sidqul lahja da abinda zai faɗa to zai faɗi gaskiya ba zai ɓoye gaskiya ba ko ya faɗi ƙarya saboda ya daɗa ma wani duk abinda ya kamata ya gaya maka za wato ya gaya maka zai gaya maka ba tare da ya dubi mai kafi so ba ya faɗa maka ko mai baka so ya shiru ya ɓoye maka a zai gaya maka haƙiƙanin gaskiya to ya zama yana da sidqul lahja abu na uku suka ce ya zama mai kwaɗayi ne kai zama mai kwaɗayi idan ya zama mai kwaɗayi to zai rika cin hanci in an zo ana son ko ya dan ba da shawara ga shugaba akan ayi wani abu kaza sai nemi a bashi cin hanci da abinda yanzu muke gani to saboda haka sun faɗi cewa Allah ya kuna lahu tama kai zama yana da kwaɗayi wanda wannan kwaɗayin zai sa shi ya rika karɓar cin hanci sai ya rika dora shugaba akan abin da ba shi ne daidai ba an riga an biya shi an sallame shi an kuma gaya masa mai ake so idan wani shugabanci ne ake so a gaya wa shugaba ko wani aiki ne ake so a nuna shugaba ga wanda ya kamata ka sa sai biyo ta kansa ya an san cewa shugaba yana jin maganarsa sai a biyo ta kansa sai a bashi cin hanci a ce to ga wanda muke so ka ba da shawara a dora akan wannan matsayi shi kuma saboda kwaɗayayye ne sai ya dafe sai mai da wannan matsayin da aka bashi wata dama ce da shi ma zai tara abin duniya ta haka don haka sai ta ba wa shugaba gurguwar shawara sai kaga ana ta fito da abin da ba shi ya kamata ba ana yin abin da ba shi ya dace ba to suka ce kada ya zama mai kwaɗayi sannan suka ce har ila yau kai ya zama mutum ne wanda yana da makiya wato abokan faɗa da yawa a cikin mutane don ya zama mutum ne mai abokan faɗa to zai yi amfani da wannan damar wajen kushe haushinsa akwai wasu mutane da kullun kamar neman yan ina da rigima ne saboda haka zaka samu a rayuwarsu duk inda kaje sai ka samu waɗanda suke rigima da su a ce ai wani ma ka ai ba sa shiri wani ma ba sa shiri ka rasa da wa yake shiri to irinsa ba a sa shi a matsayin irin wannan saboda zai iya amfani ana jin tsoron yayi amfani da wannan matsayin wajen huce haushinsa ce to tunda ya samu wannan matsayin yayin da wani abu na haƙƙinka zai fito shi zai yadda zai hana a baka haƙƙinka ta hanyar muguwar shawara da zai bayar ko kuma ya sa iya cutar da kai ta hanyar wasu bayanai da zai kai wanda ba na gaskiya ba suna cewa kada ya zama mutum ne wanda yana da rigima da mutane da yawa to duk waɗannan da irin waɗannan sifofi daga ciki akwai sun faɗi sifar har ila yau zama yana da khibra yana da hinka ya zama mutum ne wanda yana da tajriba yana da abinda ake cewa experience kwarewa ta rayuwa yana da gogewa ta rayuwa ya yi ayyuka watakila da yawa ko ku a'a ya shiga cikin mutane ko ya rike wasu mukamai da yawa wato dai yana da gogewa ta yadda ba za a yaudare shi ba don abinda ya sa suke cewa ya zama rajulan ne za tajriba ko zahinka saboda kada a zo masa da wani abu a yaudare shi saboda bai san kan abun ba haka nan daga cikin sufofin da suke faɗa ya zama rajul ne yana da zakka yana da fitna mutum ne mai zarangwana yana da saurin gane abu ba za a yi masa kwange ba ko a yi masa dungu to duk wanda zaka samu littattafan da suka yi maganar ahkamus sultaniya karkashin batun wizara zaka ga cewa suna duba wannan wanda galibi da a ce ana duba wannan wajen daukan wadanda za a ba su alhakin bawa shugaba shawara ko shugaba yana duba wannan kafin ya jawo mutane jikin sa to da abubuwa da yawa da za a zo ana ta kuka da su ba ai kuka da su ba dan kamar yanda Bahaushe yake cewa ba a bugun sarki sai bugun bafade ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya Annabi Haruna alaihi salam ya zama ɗaya daga cikin wato ya zama mai taimaka masa ya zama wazirin sa yace ushdud bihi azri ka karfafi gwiwa ta da shi al-azr shine al-zahr ka karfafi bayana da shi baya shine abin nan majma'ul quwwa a jikin mutum zaka ake amfani da kalmar al-azr don a nuna karfi wato ka karfafe ni da shi shi yasa yazo a wani guri sana shuddu adudaka bi akhika zan karfafe ka da dan uwanka wa ashrikhu fi amri ka shigar da shi cikin lamarina zamana anan kamar yana rokawa Allah subhanahu yana rokawa Annabi Harun ne cewa Allah ya bashi shi ma annabci wato kamar yana cewa ka sanya shi Annabi manzo kamar yanda ka sani al'amru anan ana nufin ash-sha'n an yi idafar sa lidamiru mutakallim li mazid al-ikhtisas wato al'amari ne yana nufin al'amari na manzanci ka shigar da shi cikin al'amarina wato al'amarina na manzanci kamar yadda muka faɗa jiya wannan ta sa wasu malamai suke cewa babu wani wanda yake da abinda zai goranta ma wani kamar yadda Annabi Musa alaihi salam yake da minna akan dan uwansa Haruna alaihi salam saboda babban abinda ya roƙa masa shine annabci sai cewa wannan ba ƙaramin matsayi bane da ɗan adam yake takawa haka ya roƙe shi a shigo da shi kuma shi ma a bashi manzanci ya zamo annabi yace kai nusabbihaka kathira dan mai tasbihi mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kathira mu ambace ka da yawa ana Annabi Musa alaihi salam yana bayanin dalilin da yasa ya roƙa wa ɗan uwansa shi kansa abinda ya roƙa masa shine su yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi da yawa su ambace shi da yawa wato waɗannan abubuwa da ya ambata tasbihi da yawa da ambatan Allah da yawa su za su abubuwa ne da za su taimaka masa wajen isar da wannan saƙo kuma za su taimaka masa wajen samun taimako daga Allah babu abinda bawa yakan samu taimakon Allah subhanahu wataala da shi kamar ambatan Allah da yawa ambatan Allah yana sa mutum ya samu wani wata garkuwa da wata kariya daga Allah subhanahu wataala daga shaidanu na mutane da shaidanu na aljanu duka Allah subhanahu wataala yana iya bashi wannan kariya shi yasa Allah subhanahu wataala zamu ga ya umarci muminai da cewa yayin da suke cikin rugunzumin yaki Allah ya umarce su da cewa su jajirce su ambaci Allah da yawa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku wadanda suka yi imani in kun hadu da abokan gaba fasbutu ku jajirce ku cije kuma ku ambaci Allah da yawa saboda ambatan Allah shine abin da zai sa ku samu taimakon Allah subhanahu wataala a cikin hadisin al-Harith ibn Abi al-Harith al-Ash'ari wanda Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ambatan wasiyoyi da Annabin Allah Yahya ibn Zakariya alaihi assalam yayi wa mutanen sa banu Isra'il a cikin abubuwa guda biyar da ya umarce su da shi ya musu wasiya da shi yace wa amurukum bi dhikrillahi kathira kuma ina umarta ku da ambatan Allah da yawa yace fa inna mathala dhalika ka mathalu rajulin sara ala ithrihi aduwan fatahassana fi hisnin hasinin ce misalin wanda zai rika ambatan Allah da yawa kamar misalin wanda mutumin da makiyansa za su bi shi a guje suna kokarin su cin masa su hallaka shi yana zuwa ya samu wata ganuwa karfa ya shiga ya tsare kansa a ciki ya kubuta daga wannan yace to annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa inna ahsana ma yakunu al'abdu min ash-shaytani idha kana fi dhikrillah fa inna ahsana ma yakunu al'abdu min ash-shaytani idha kana fi dhikrillah lokacin da mutun yafi sabon katanga daga shedan yayin da ya kasance cikin ambaton Allah shedan anan ya kunshi shayatinul insi wal jin shedanu na mutane da shedanu na aljanu duka yayin da mutun ya zama mai yawan ambaton Allah to zai samu kariya daga wannan shedanci nasu ubangiji subhanahu wataala zai tsare shi daga cutarwar su shi yasa ambaton Allah yake da girman gaske a cikin sha'anin bawa duk abinda bawa yake kada ya kuskura harshensa ya gaji wajen ambaton Allah subhanahu wataala zamana koyaushe yana ambaton Allah domin wannan zai taimaka masa wajen dukkan abin da zai dumfara ubangiji subhanahu wataala ya saya masa sauki a ciki shi yasa zamu ga hadisin Abdullah ibn Busur da Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito shi lokacin da wasu larabawan kauye guda biyu suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka nemi ya gaya musu abin da zai amfane su shi wannan ɗaya daga cikin su yana cewa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama inna shara'i al-islam qad kathurat alayya ce ya rasulullahi shari'o'in musulunci sun yi min yawa wato a lokacin shi ya manyanta ya girma saboda ka wasu abubuwa da yawa ba zai iya yi ba an ce ayi kaza ayi azumin alijinin ayi azumin alhamis ayi kaza ayi kaza wasu abubuwa zai iya ba sai ya ce ya rasulullahi fa akhbirni bi amalin atashabbathu bih gaya min wani aiki a musulunci wanda zan kankame masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kaje kada harshen kai ya gushe dan ya chatab da ambaton Allah wato ya zamana a kowane lokaci kana cikin ambaton Allah wato babu wata ibada da take da girman lada sannan take da sauki irin ambaton Allah ita ce ibada mafi sauki domin harshe ne yake yin ta harshe ce mafi sauki wato mafi saukin gabar da dan adam yake sarrafawa yadda kake sarrafa harshe a yini da a ci kafarka ko hannunka zaka sarrafa a yini ba za ka moru ba ma zai yiwu ba yadda harshen ka yake motsawa a ce wata gaba kace ta jikinka take motsi haka to al'amarin ba zai yiwu ba haka babu abin da yafi saurin mu yafi yawan motsuwa a jikin mutum irin harshe amma ko babu abin da yafi sauki shi yasa sai Allah subhanahu wataala da falalarsa sai ya sanya wannan ambaton Allah din akan harshe zaka yi shi kana juya harshenka sai ga cewa yawan juya harshen naka yawan ambaton Allah da zaka yi da kuma yawan abin nan ladar da zaka samu saboda haka annabi Musa alaihi salam ya ambaci wannan a cikin da'awar da za su yi akwai ambaton Allah domin ambaton Allah idan aka ce ambaton Allah ba wai kawai ya takaita akan abinda aka fi sani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ba wai kawai wannan su ne ambaton Allah ba na'am waɗannan suna daga cikin manya-manyan lafuzza da ake ambaton Allah da su to ambaton Allah yana da ta'alluki da zuciya yana da ta'alluki yana da alaka da zuciya yana da alaka da harshe yana da alaka da gabobi gabobinka suna ambaton Allah kamar da zuciyarka tana ambaton Allah halarto da Allah a zuciya da halarto da umarninsa da hannunsa da girmansa a zuciya wannan ambaton Allah ne sana dukkan a'malul qulub wanda suka shafi tawakkali suka shafi son Allah suka shafi tsoron Allah suka shafi maida al'amari ga Allah duk waɗannan a'malul qulub ayyukan zuciya din suna cikin ambaton Allah sana abubuwan da gabanka suke yi nabin Allah da kuma kaucewa abin da ya hana wannan duk yana cikin zikrullah sauraka dukkan abin da zaka yi ambaton Allah ne yasa zamu ga sallah an kira ta zikrullah wa aqimus salata li dhikri saboda me saboda ta kunshi duka waɗannan abubuwa ta kunshi ambaton Allah da zuciya ta kunshi ambaton Allah da harshe ta kunshi ambaton Allah da gabobi saboda ka su kansa annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun da za su je wannan da'awar da za su yi ita kanta ambaton Allah ne domin za su yi wa mutane bayanin waye Allah za su yi wa mutane bayanin sifofin Allah waɗanda sun kunshi tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan wani aibi sanin da'awarsu da'awar da za su yi ta kunshi har ila yau kwadaitarwa akan aiki na kwarai. Kwadaitarwa akan aiki na kwarai shi kansa shigo da bayin Allah ne a cikin abinda zai za su samu yardar Allah, jawo bayin Allah ne zuwa ga imani da Allah subhanahu wata'ala da takawa. To wannan shi kansa ambaton Allah ne, saboda haka a cikin isar da wannan sako da za su yi shi ma ambaton Allah ne. Shi yasa a nan gaba za mu ga inda Allah subhanahu wata'ala ya ce da su, izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri, ka tafi kai da dan uwanka da ayoyina wato mu'jizozin da na baku da kuma abinda sakon da za ku isarwa fir'auna da mutanansa, wa la taniya, kada ku yi rauni fi zikri, wajen ambatona kada ku yi rauni wajen isar da wannan sako. Saboda haka shi kansa abinda za su isar ga mutanen ga fir'auna da mutanansa shi ma yana da cikin zikiri. Sannan yayin da suka kasance tare da juna, annabi Harun da dan uwa annabi Musa alayhi salam dan uwansa annabi Harun, za su taimaki juna wajen ragewa kansu, wajen ragewa kawunansu shagaltuwa da wasu alarurori na rayuwa. Kasancewarsu mutane ne, suna da iyalai, akwai bukatar su nemo musu ci da sha da sauran abubuwan da rayuwa take bukata. Idan ya kasance su biyu ne, to za su taimaka wa juna wajen samar da wannan abin rayuwa. Kaga wannan shi zai sa su samu isasshen lokaci wajen isar da wannan sakon da Allah subhanahu wata'ala ya ba su. Idan ya zamana akwai wanda zai iya tallafa wa dan uwansa wajen nemo masa abin da zai bukata na ci da sha da abin da zai bukata na rayuwarsa ta gobe, ta yau da gobe, to zai fi samun damar isar da wannan sako. Don haka shi ma anan kaga akwai hikima ta ya nemo dan uwansa ya kasance tare da shi, kuma ya faɗi dalilin da yasa yake so ya kasance tare da shi. Kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, in aka samu wannan an samu abin da za a zai taimaka wajen isar da wannan sako. Za mu ga lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama, sayyidina Umar da makocinsa yadda suka rika yi, kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas, kaga sun rika tanawub ne fi majlisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da makocinsa. Dan yau sayyidina Umar ya tafi kasuwa, makocinsa sai ya je majlisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna dan ya ji abin da zai wakana a wannan rana na ilimi, ya ji ayoyin da za a saukar da kuma maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi na shiriya. In ya dawo gida, sayyidina Umar shi ma ya dawo gida daga kasuwa, sai ya zo ya same shi, sai ya gaya masa duk abubuwan da suka wakana, an saukar da aya kaza, annabi ya ce kaza, ya ce kaza. Shi kuma gobe sayyidina Umar sai ya zo majlisar annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ce ya tafi kasuwa, shi abin da ya samu yau sai ya ci, ya hakura ya zauna ga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karatu, shi kuma wancan ya tafi ya je ya nemo abin da zai ci shi da iyalansa. Shi ma in ya dawo sayyidina Umar ya dawo su haɗu, ya gaya masa. Wannan zai nuna maka yadda suke taimakawa junansu domin su ga sun samu wannan kaso na mirasun nubuwa, to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayarwa na ilimi. To wannan shi kansa yana daga cikin babban manufa da ta sa wato cikin hikimar da za ta sa annabi Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya dan uwansa Harun ya zama tare da shi domin ya karfafe shi. Sannan kuma annabi Musa alaihi salam ya san gurin wa aka tura shi, domin ba wanda ne karan farko zai je ya ga wane ne Fir'auna ba. Daman can a gidan Fir'auna ya taso, ya san jabarutin Fir'auna da tsagerancinsa da rashin kunyarsa da rashin amanarsa da rashin tausayinsa, ya san Fir'auna wani mutum ne wanda ba zai bari annabi Musa alaihi salam ya ga cewa ya yi nasara wajen isar da wannan sako ba, lallai zai iya bakin kokarinsa. Kuma kamar yadda da'awar ta nuna haka Fir'auna ya yi iya bakin kokarinsa na ya ga cewa annabi Musa alaihi salam bai yi nasara ba. To kaga wanda zai je irin wannan aiki yana bukatar ya roki Allah subhanahu wataala abinda zai taimaka masa wajen ya kubuta daga fitinar Fir'auna da tsangwamarsa, domin ya samu dama ya bauta wa Allah subhanahu wataala ya ambace shi da yawa. Kuma wannan har ila yau yana nuna maka haduwa ta mutanen kirki, babban manufar da ake bukata tabbata yayin da aka ce mutanen kirki sun hadu, ana son su zama sun taimaki juna wajen ambaton Allah, wajen bautar Allah, taimakawa juna wajen biyar Allah subhanahu wataala. kaga ya nemi a hada shi da dan uwansa su zama tare, amma sai ya fadi abinda yasa yake son tarayyar tashi da shi, kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Saboda haka kowace irin haduwa ana so ya zama na akwai wannan manufa a ciki, kada ya zama na haduwa ce kawai ta wani abu na duniya kawai zai hada ku, a'a, ya zama na akwai wani abu wanda ya shafi Allah subhanahu wataala a cikin haduwar. To shine Allah zai sa wa wannan haduwa ta zama ta kirki. Sannan kuma ana son ya zama na koyaushe kana tare da mutanen kirki, kada ka fitar da kanka daga cikin tawagar mutanen kirki, kana buƙatar su, su ma watakila za su buƙace ka, za ka ƙaru da su, za su ƙaru da kai, zamanka cikinsu zai sa ka samu wani abin da zai ƙara maka ƙarfin gwiwa wajen kusanci, kusantar Ubangijinka subhanahu wata'ala. Zai sa zamanka da su zai sa ka samu wani lada ta hanyar ka taimaka musu da abin da ya kamata ka taimaka musu wanda kake da iko da shi. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙurƙurtar da kansa, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kada ka, Allah subhanahu wata'ala ce wasbir nafsaka, ka haƙurƙurtar da kanka, ma'al ladina yad'una rabbahum, tare da waɗanda suke bautar Ubangijinsu, bil ghadati wal 'ashi, safe da yamma, yuriduna wajha, suna nufin fuskarsa, to suna neman yardarsa, ba don wani abu suka wato tsugunar da kansu, a inda suka tsugunar ba sai don bautar Allah. To kai ma ka zama tare da su, kuma kai haƙurin zama da su, kada idanuwanka su ƙetare su, kana nufin wani ƙyale-ƙyale na duniya. Wannan umarni ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma al'ummarsa ita ce ake nufi, ana nufin al'ummarsa da wannan umarni, cewa mutum ya kasance tare da salihan bayi, kuma zama da su yana buƙatar haƙuri, saboda wani abu ne wanda shaidan zai yi ta yi wa mutum, shi kuma iya nashi ƙoƙarin ya ga cewa ya raba shi da mutanen kirki. Sannan ce innaka kunta bina basira, ce lallai kai ka zan mai ganinmu ne, ka kasance wanda yake ganinmu ne. Wannan shi ma yana faɗar dalilin da ya sa ya roƙi waɗannan abubuwan da ya roƙa. Ya roƙi Ubangiji ya buɗa masa ƙirjinsa har zuwa ƙarshen abubuwan da ya roƙa. To wannan yana gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan addu'a saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi shi sanin halin da yake ciki, ya san halin da ɗan uwansa yake ciki. Kamar yana cewa, ya Ubangiji ban yi wannan roƙon ba sai dan kai ka san cewa ina da buƙatar in samu wannan. Saboda haka ka san halin da nake ciki, ka san rauninmu, ka san gazawanmu, ka san buƙatuwanmu zuwa gare ka cikin dukkan al'amuranmu. Don haka kai kafi mu sanin kanmu, kuma kafi mu tausaya wa kanmu. Saboda haka kai mana baiwa, ka ba mu wannan abin da muka roƙa a wajenka. Wannan yana nuna yadda ya fawwaza al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ya kuma nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya fi sanin abin da zai gyara halinsa, ya gyara halin ɗan uwansa. Saboda haka ya nuna cewa ya roƙe shi ne shi bi hasabi ilmihi, gwargwadon iliminsa, gwargwadon abin da ya sani ya roƙa. Amma Allah subhanahu wata'ala ya fi sanin me fi dacewa da shi. Wannan yana daga cikin ladabi ga Allah subhanahu wata'ala. Bayan ya roƙi waɗannan abubuwa, kamar yana cewa waɗannan su ne nake fahimta ina da buƙata, to amma kai kafi da sanin kaina, kafi sanin watakila akwai wani abin da ina buƙata ban san da shi ba, kai ka san da shi. Haka wannan yana daga cikin abin da mai addu'a, mai roƙon Allah ya kamata koyaushe rika hararowa, ya rika hararowa cewa shi yanzu yana faɗar buƙatar sani gwargwadon iliminsa da gwargwadon sanin da ya yi wa kansa, amma Allah ya fi shi sanin kansa. Don haka idan yana roƙon Allah wani abu ne, ya tabbata cewa Ubangiji ya fi shi sanin cewa ya cancanci wannan abin ko bai cancanta ba, ko kuma abin zai zama masa maslaha ko bai zai zama masa ba. Ya yadda da wannan a ransa, kada ya rika ganin cewa maslaharsa ba za ta yi ba sai da wannan abin. Wataƙila Ubangiji subhanahu wata'ala ya wato ba zai bashi wannan abin ba saboda mai, saboda ya san cewa wannan abu in ya bashi zai zama masa matsala a rayuwarsa. To shi yasa a nan Annabi Musa alayhis salam ya ce innaka kunta bina basira, lallai kai ka kasance mai ganinmu ne, ka san abin da muke wato muke fada din nan kafi kowa sanin sanin wannan sannan sai Allah ya ce mi
qala qad utita sunnaka ya musa ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى
كما yadda muka gani muna tare da babban bako kuma wannan yana daga cikin albarkar da muka samu a wannan shekara ta wannan majalisi kwanakin baya Sheikh Muhammad Abdullah Zarban ya bugo mana daga Madina ya yi mana nasihohi da kalmomi masu dadin ji da fatan alkhairi mun ji dadin wannan sosai ba jimawa kuma sai ga Sheikh Abdul Wahab Abdullah ya zo daga Kano shi ma dan muka kasance tare da shi shi ma yayi mana kalmomi masu dadi tare da jan hankali da nasiha wanda a yau kuma gashi Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan ƙasa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda ba boyayye bane sananne ne a wajen ku Malam Isa Taliyawa gashi Allah subhanahu wataala ya kawo shi ya ziyarci wannan majalisi domin ya haɗu da ƴaƴansa da jikokinsa da kuma sanya ya tofa albarkacin bakinsa ya mana ƴan wasiyoyi da nasihohi kamar yadda suka saba kullun suna yi don haka yanzu zan mika abin magana ga shi Sheikh don mu ji bayanansa.
Bismillah. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim.
Assalamu alaikum. Abu mai muhimmanci da mai yiwuwa samari ba za su sani ba, ban sani ba, Malam Usman Isa Taliyawa shi ne mataimakin Malam Abdullahi Balalau, shi ne mataimakin shugaban Izala na ƙasa.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فكل مكان قبات الدقودية قال الله سبحانه وتعالى wanda ya dora mu a yanayin da muka ga kanmu a ciki na halitta da dabi'a da addini da dai komai da komai Allah ya samu a cikin yajin annabi Adam alaihi salam ya samu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma zaba mana dacewa da lokacin da muke yanzu daka muna godiya wanda ba ta karewa kamar yadda Sheikh Malamin namu ya gabatar da bayani a tagashe an dora mini dama na ziyarci jihar Plateau da jihar Bauchi to na tafi tun jiya na ziyarci Plateau jiya da dare da yau da rana yau kuma na gangaro nan gida Bauchi to farko dai yadda ake so a isar da sakonni duka kullum ana kan hanya tun farkon azumi wasu ma balle mu wasu ma bangarori balle mu nan jihar Bauchi kuma wannan masallaci da muke ciki sakonni ba sa karewa ne da suna karewa da ma an futa da dorar da wasu amma ba sa karewa saboda taskashe wanda ba ta karewa aiki ne wanda baya karewa to dan takaitattun bayanai da muke so mu dora a kai shine abin da ya shafi taimakon juna taimakon juna kuma mu fara da na marayu don marayu taimakon su yana da muhimmanci. Idan ma an bar su da dukiya, shari'a ta tsara yadda za a kula da dukiyar. Idan akwai dukiyar maraya a hannunka, idan baka da wadata, an baka dama ka jujjuya da ita, in an samu riba ka samu ladan wahalarka, shi kuma ba shi ladan dukiyarsa. Domin annabi ya yi umarni a jujjuya da dukiyoyin marayu don kada zakka ta cinye su. Idan an tara ta an ajiye a account kullum shekara da ya bi zakka, bari ma a diba, bari zama a diba, to karewa za ta yi. Amma na jujjuya ta, to kullum za ta karu. Idan baka da wadata, kai da kanka za ka yi juya ta a samu riba, a zauna da adilan mutane a ga nawa ya kamata a baka ladan wahalarka a baka, nawa ya kamata a bai maraya a madadin dukiyarsa a bashi. Idan kuma kana da wadata, ko kai sai ka zama wakilin maraya, a dubi wani daban da zai sarrafa tijara da kasuwancin dukiyar tasa, shi ya bashi ladan aikinsa, maraya kuma ba shi ladan kudinsa. Idan kuma kana da wadatan kuma za ka iya jujjuya dukiyarsa, to duk abin da aka samu riba a dukiyarsa sai ka tura masa a cikin akawun dinsa, ya zama kai ne don taimaka masa don samun ladan maraya. Idan ya kai zangon da za a mayar masa da dukiyarsa, an tabbatar ya shiryu, ya shiryu ta bangaren addini da ta bangaren rayuwa duka, to sai a nemi shaidu su tabbatar ka mayar masa da dukiyarsa a lokacin da ya dace. Sannan kuma in bai da dukiya, haƙƙi ne na al'umma su taimaka marayu ta yadda za su ci, yadda za su rayu. To yanzu marayu suna da yawa, duk inda aka je gari suna da yawa saboda yawan al'umma da kuma matsaloli da ake shiga kullum na rasa iyaye. Don haka hanyoyin taimakawa marayu suna da yawa. Mutum yana iya ɗaukan ɗawainiyan karatunsa, yana iya ɗaukan ɗawainiyan abincinsa ko tufafinsa ko wani abu, duk da zai taimaka wajen rayuwarsa. Saboda haka mu ƙara himmatuwa, mu ga lallai muna taimakawa marayu. Idan mun futar da su, mun nazar da su, mun kwantar da hankulansu, mu kuma Allah zai futar da mu, ya nazar da mu, ya kwantar mana da hankali. Idan mun bar su da wahala, muna tabbaci suna cikin wahalan yunwa da kishirwa da rashin tufafi da rashin jin daɗi, to mu kuma Allah zai jarrabe mu da rashin jin daɗi, zai jarrabe mu da rashin kwanciyar hankali da natsuwa da yin bacci. Sannan kuma bayan marayu akwai wasu da ake kiran sufaha'u, wanda su safihai ne, ba mahaukata ba ne, mai hankali ne, amma safihi ne, amma basiransa da tunaninsa bai kai ya rungumi mallakansa da rayuwarsa ya tafi da su su maslahantu ba. Kuma Allah ya ce mu kula da dukiyarsu, mu kula da rayuwarsu, abinda ya dace da su duka mu lura da shi. Mu ya mudin musulunci yana so mu yi ta'awuni tsakaninmu. Mu al'umma a yanzu akwai karancin taimakon juna tsakaninmu. Abin ya kai duk tasha da aka je, ko gidan mai ko ta mahada, aka samu masu bara, dafe da kafaɗan yara ko mata ko maza na bara, to za ka tarar mu ne musulmi. Ba ma a Najeriya ta arewa ba, ko Inugu ko a Bakala ka je gidan mai ka ga ana dafe da kafaɗan yarinya ko yaro ana bara, to za ga mu ne ƴan arewa muka je can muke bara. Alhali yadda muke da masu larurin makanta da kuturta da hawan jini da hatsarin mota, sauran jinsin ma suna da shi. Amma su za mu yi yawa jihar Baucin nan a tacocinmu da gidajen mai, kafin mu ga wanda ba musulmi ba yana yawo yana bara, akwai wahala. alhali su ma larurin da ke samun mu har mutane mu suke bara yana samun su, amma sun dauki matakai yadda za su kare mutuncin al'ummar su da wainiyan ciyar da su da shayar da su da tufafin da sauran laruran su duka suna yi, amma mu ba ma yi. Saboda haka mu ma wajibi ne mu sa tunani akan wannan lamari, me yasa muka kasa, ko ina ka je layi ake yi namu maza da mata bara, alhali kuma duk wata dukiya da ka gani a nan arewa mai kayatarwa to za ka ga ta mushe musulmi, don haka wannan ma yana da kyau mu lura da ita. Abin ya kai ma ko haifuwa ɗaya daga cikinmu ya samu yanzu marar ƙarfi, zai yi ta yawo ya sai dibino ya ta yawo da shi yana rabawa kan an samu ƙaruwa, ana ce masa Allah ya raya, Allah ya raya, kwana bakwai su zo. To mafi yawa yanzu in kwana bakwai ya zo aka yi suna, bayan magariba za ka ga ita matar akwai abinda za ta iya nuna wa mijinta, abinda ƙawayenta suka mata na rigunan yaro da abin hazi da gero da sauransu dai abubuwa na taimakawa da turamin atamfa za a samu da dama. Amma kai namiji da kirka samu abinda za ka nuna an maka, saboda haka akwai ƙarancin taimako musamman tsakanin mu maza. Haka kuma yin larurin haifuwa ya kama wani asibiti ko tiyata ko rashin lafiya, nan ma akwai ƙarancin taimako. Don haka lalle ne mu dinga nuna a jan uwanmu, akwai dan uwantaka ko kuma jan uwa, duk abin da ya same su. Bayan wannan akwai matsaloli da suke faruwa a kullum, musamman wajen taɓarɓarewa na tarbiyyarmu da ƴaƴanmu da yaranmu. Shekaran jiya malam sun kai mana wuni a Gombe da gayyatan da ƙungiyar wato iman na musulmai likitoci suka yi, an faɗi yadda ake samun matsaloli wajen shan ƙwaya, yadda aka lissafa wasu manyan jihohi al'ummai da dubban mutane masu ƙaruwa kullum ƙara masu shan ƙwaya ake yi. To nan ma wajibi ne mu ƙara tsayawa mu ƙara ɗaukan matakai mu ga lalle wannan abin ya yi sauƙi, saboda yawan matsaloli a kanmu mu al'ummar musulmi. Yanzu mu dai a Gombe inda muke mun san ko mafi yawan jihohi haka ne, idan an kama samari masu laifi ya kai 100 za ta rasa 90 duka ƴaƴanmu ne musulmi. To saboda haka dole ne mu tsaya mu gyara hali.
Wani ne zai shiga musulunci?
To alhamdulillah. Bismillah. Na bismillah sai malam bai. Dauki wanda zai.
Dan uwa zai a babbar malamin sai ya bashi. Akwai dan uwa ya zo zai shiga musulunci, ɗaya daga cikin sojojin mu na nan. Akwai wani dan uwa da Allah ya nufa da alkhairi, ɗaya daga cikin sojojin mu na nan ya zo zai karɓi musulunci, saboda haka zan ba wa malam abin nan ibnu sai ya bashi kalmar shahada.
Mace in ka karanta ta yanzu kana gama karantawa ka za musulmi, duk yan uwa da ka gansu anan musulmai ne yan uwanka. Kalmar kuma tana kunsan Allah shine kadai abun bautawa da gaskiya, mai nuna cewa Annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawan Allah ne. Haka kuma sauran manzanni su Annabi Musa, Annabi Isa, dukkan su bayin Allah ne, manzannin Allah ne. Shine wannan kalma ita ce ashhadu allahu ilaha illallah.
Ashhadu allahu ilaha illallah.
Ashhadu. Ashhadu.
Ashhadu.
Allahu ilaha.
Allahu ilaha.
Illallah.
Illallah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Ashhadu
anna
Muhammadur
Hammadarra.
Hammadura.
Darra.
Hammadara.
Sulullah.
Sulullah.
Nash.
Allah.
Mana na sheda Allah shine abun bautawa da gaskiya sai Allah. Allah shi kada yake bautawa. Shi yake da aljanna, shi yake da wuta, shi yake da komai, shi yake arzuktawa, shi yake daukar rai, shine yake rayarwa. Annabi Muhammad kuma kamar sauran annaba da suka gabata, shi annabin Allah ne, shi ba Allah bane. Ba kuma dan Allah bane, kamar yadda Annabi Musa, Annabi Isa, kowannen su ba Allah bane, ba dan Allah bane, bayi ne na Allah. Allah ya turo su manzannin sa ne, sun isar da sako. Kai ka yadda da wannan sako, kana cikin ɗaya daga cikin al'ummar Annabi Muhammad. Imani da Annabi Muhammad kuma ya tabbatar da imani ga dukkan annabawa tun farko har yau. Saboda haka yau ka yi imani da dukkan annabawan Allah gaba ɗaya. Don haka ka zama musulmi. Wanda suka zo da kai za su je su gaya maka irin ƙa'idoji da yadda ya kamata a ci gaba da zama. Akwai ƙungiya mai kula da wannan abinda ya shafi littattafai, duk irin yaren da kake fahimtar addini za su iya taimaka maka su karantar da kai su baka ci. Ka kame bakinsa, bakinka kuma daga yanzu kada ka ci komai sai lokacin da ake buɗe baki magariba ta yi. Sunanka yaya?
Habibu.
Habibu. To dama Habibu cikin sunayen Annabi Muhammad ne. Muhammadul Habibu kenan. Muhammad Habibullahi. Saboda haka kana so ka ci gaba da tafiya suna Habibu? In kana so ka tafiya kai sunayen Habibu suna da yawa a cikin mu nan. Suna ne mai kyau, suna ne daga cikin sunaye da sifofi na Annabi Muhammad. Mana kai sunanka Muhammadu masoyin Allah, wanda duk jujjuyawansa a cikin neman yardan Allah yake yi. Allah ya taimake ka.
Amin.
Allah ya ƙarfafa imaninka da addinin musulunci da kai.
Amin.
Sai ku je ku masa bayani wanka da sauran tsarin yadda za a tafiyar da lamura. To sai wannan ya zama mana ƙarshe. Kuma alhamdulillah, kamar yadda malam yake ba yau ne ya fara ba, bana ma gashi nan tare da mu. To muna roƙon Allah mu ƙara rufa malam baya, mu bara haɗa kai da malamai wajen fidda zakka da sauransu, saboda a samu dama yadda za mu riƙe masu baranmu da marayunmu. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.